Bà Chi Mày Giáng Thu à. Yayin da yanayin tattalin arziki yake ƙara tsananta ga 'yan Najeriya, abincin ba da lamuni na IMF ya ce tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun yana cikin mawuyacin hali. Jama'a assalamu alaikum. Wani rahoton baya-bayan nan na asusun ba da lamuni na IMF ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali. A daidai lokacin da 'yan ƙasar ke kokawa kan matsin rayuwa sakamakon tsananin tsadar kayan abinci da na masarufi, tare kuma da ƙarancin kayayyakin a kasuwa.
Sunana Abdullahi Sani, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Komai yayi abin da ba a tunani, ba a taɓa tunanin yau an waye gari, abubuwa an rasa yadda wannan al'amari yake tafiya, yake gudana, domin komai ya zama abin da ya zama. Duk abin da ka saya yau naira muƙaddara ka sai abin yau 500, in ka kuma ka sai 1,000. Wannan tsadar rayuwa ya maida ni kuma baya, domin yanda nake da yanzu ba haka nake ba, na yi ƙasa. Domin idan da zan iya ɗaukar abu ni shi cikin gaggawa, yanzu bai yiwuwa. Kaman yanayin rayuwa na gida, zamantakewar al'umma da iyalai, tunda idan yanzu zan iya zuwa in yi abin da nake so ga iyalaina lokaci
ya shinkafa, a da
shinkafa a da nawa nake sai shinkafar nan ba ta huce 1,300, amma an waye gari da hannu na je na sai shinkafa 3,500, ni shaida ne ba tsaya ba. Sannan ni na je samfarin shinkafa wacce ba a gyara ba, ana sai da ita naira 1,300 maimakon a baya nawa ake sai shinkafar nan 300.
Yanzu a ƙarshe wani kira za ta yi wa gwamnati domin ta duba wannan yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa?
Eh, yanzu abin da zan gaya ga gwamnati, yawa Allah ta yawa annabi, maganar tallafi da take magana, ko ta bayar ba zai ji hannun al'umma ba, inda zai ji hannun wannan ɓata gari wanda ba su iya tausa mutane ba. Mun gani a Furora ba abin da muka yi, muna nan zaune shinkafar ma mai tsakuwa a kama na, mai tsakuwa ba ta huce rabin kofi, rabin kofi kai da iyalai, me za ku ci? Ko kiran da muke wa hukuma, tewa Allah tewa annabi ta sa ido akan wannan al'amari, duk abin da za ta dauka ta bayar a dauka a ba wanda za su taimaka al'umma, ba wanda za su zo su riki su hana al'umma ba.
A cewar rahoton, matakin jami'in tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi da faduwar darajar naira da kuma tabarbarewar sha'anin noma na daga cikin musabbabin talauci da tsananin rayuwa da 'yan kasar suke ciki. Masani kuma mai fashin baki kan lamuran tattalin arziki Yusuf Aliyu ya yi ƙarin haske kan rahoton na IMF.
Wannan hukuma ta lamuni ta duniya tare da tana bin diddigin tattalin arzikin duniya a ciki har da Najeriya, kuma ba abin mamaki ba ne idan ta ayyana mawuyacin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki saboda dalilai da dama. Na farko, yawan bashin da ke kan ƙasan, na farko kenan. Na biyu kuma rashin zaman lafiyar da ke cikin tattalin arzikin ƙasan, wanda ya haɗa da yaƙe-yaƙe na Boko Haram da hare-haren 'yan ta'adda da sauransu. Haka kuma idan aka ɗauki abin da ya fi komai girma, shi ne rashin aikin yi wanda ya daidaita tattalin arzikin ƙasan, wanda kuma wannan ya haifar da wani mawuyacin hali na hauhawar farashi da ya kai sama da kashi 28.78, wanda kuma ya sa da dama daga cikin manya-manyan kamfanoni da suke mu'amala a cikin Najeriya suke janyewa, suke fita. Sannan kuma na ciki, waɗanda suka rige su ma suna ta rufewa saboda har lalacewar wutar lantarki, halayen lalacewar noma, halin yunwa da ya bayyana wa tattalin arzikin ƙasan a ciki har da zanga-zanga da ya fara bayyana, da kuma uwa uba shi ne yawan matasa marasa aikin yi, wanda kuma suka zama wa tattalin arzikin haɗari. Saboda haka idan aka ɗauki waɗannan alƙaluma aka haɗa su gaba ɗayansu, za ki iske cewa tattalin arzikin Najeriya yana cikin mawuyacin hali a ɓangaren tsare-tsare da gudanar da tattalin arzikin ƙasan, har da ma sha'anonin da suka shafi kuɗi, wanda a zahiri yanzu haka ita naira tana fuskantar mawuyacin halin da bata taɓa fuskanta ba a tarihinta tun da aka ƙirƙiro ta 1973, wanda a yanzu ɗinnan ana canza kuɗin Amurka guda ɗaya da kusan naira 1,500 to idan aka dauki waɗannan abubuwa kadai ya isa a tabbatar da bayanin da yake cewa tattalin arzikin Najeriya yana cikin moyacin hali sannan kuma mutanen da ke cikin Najeriya suna fuskantar barazana wanda ya hada da ta yunwa da ta kuma rashin tabbas da kuma ita kanta demokradiyyar da a Najeriya take amfani da shi wajen gudanar da mulkinta.
To sai dai Farfesa Dalla Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto yana ganin asusun na IMF da ma wasu hukumomin kudi na kasa da kasa irin su Bankin Duniya su ne kawo uwar ganin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki.
Kasan Bahaushe yana da wani karin magana da yake cewa da su ake sata kuma da su ake biyar sau. Kasashe irin na Afirka irin namu ba ka cewa akwai kasa daya wadda ta bi sharadin Bankin Duniya da na IMF kuma an kace maka ta samu ci gaban tattalin arziki babu ta. Duk wadda ta bi sharuddan su za ta samu matsala. Matsalar da kuma take samu shine kullun safiya suna fitowa da tsare-tsare wanda wannan tsare-tsare zai sa kayayyakin da kuka fitowa waje su da ƴan uwansu sai su da arha ku kuma dan abin da sun ka ba ku kuma ku koma sau kaya gare su da tsada sannan ga ku da yawa. Don haka duk inda waɗannan tsari suke ba zai kai mutane ganga ba. Da su ake sata da su ake biyar sau in sun ishe ku kuna tafiya ku daidai yanda kuke iyawa daidai kurji daidai ruwa ne to sai su to su ce muku da kun yi haka. To kuma babu ƙasa irin tamu wadda ta yi haka nan wadda ta tsira. In ka dubi abin da ke faruwa a Ghana yanzu yana zama maka misali. Irin wannan ya faru a ƙasashe irin su Zimbabwe da makamantansu babu wadda ta tsira. To amma kuma daga baya su za su zakuwa sai kuma su faɗa ma duniya cewa tattalin arzikinku ya kusa rugujewa. Watan sai su yi muku ɓaɓatuyan da duniya waɗanda ke son su taho su yi sha'anin a kasuwanci da su tsorata. Domin hukumar Bankin Duniya ko kuma ta IMF ta fara cewa ga matsalar da tattalin arzikinku ya samu masasara kaga an ba su tsoro. Wata kasan shugabanci iri na Najeriya na siyasa inda mun kai to shekarun da mun ka fito har bisa ga wanda a shugaban ƙasa yanzu. Mu muna ɗaukar ra'ayinsu na tattalin arziki irin na ƙasashe ne waɗanda ke da jari hujja. To kuma ƙasashen da ke da jari hujja suna tare Bankin Duniya suna tare da kuma hukuma ta IMF. In ka duba waɗannan shugabannin da mun ka fito tsari ne na jarin hujja kuma ƙarfinmu bai kai ba tattalin arzikinmu bai kai ba wayewar mutanenmu yanda za su iya taka ma shugabannin birki tun ba a faɗa rijiya gaba ɗaya ba kuma bai kai ba. Ba irin ƙasashen jari hujja na duniya ba wanda mutane suna bankare ma gwamnati da sun fara jin wuya kaɗan to sai su taka mata birki cewa ba mu yarda ba. To kuma in zaɓe ya taho sai su nuna mata. To mu kuma wayewarmu da iliminmu irin wanda suke ce makaratun boko bai kai na waɗance niya ba. Inda ya kai na waɗance niya da zaɓen da an ka ƙare bara cikin watan biyu da sakamako ne bai zo wa da ya zo ba inda irin ƙasashen jari hujja na gaskiya ne.
A kan haka ne Yusuf Waliyu yake ganin biri ya yi kama da mutum kuma akwai rawar da asusun na IMF zai iya bayarwa wajen tunkarar wannan matsala.
Idan aka ɗauki wato matsayin da Najeriya take ciki game da talauci za ki iska cewa Najeriya ita ce ta 47 a cikin ƙasashe waɗanda suke fuskantar barazanar talauci a duniya. Wannan kuma lamba yana da muhimmanci sosai idan kika ɗauki yawan ƙasashen da ke duniya kusan 195 kuma a ce a alƙalami na 47 na talauci Najeriya a nan wurin ta samu kanta. To kin ga babban barazana ne ga mutanen Afirka ga mutanen Najeriya sannan kuma ga bakaken fatar duniya gaba ɗayan su. Wannan bayani da hukumar lamuni ta duniya ta gabatar ya so ya yi daidai da wani rahoto wanda babban bankin duniya ya fitar na jihohi a Najeriya waɗanda suka fi kowane jihohi talauci. Idan kika duba wannan tsari na jihohin da suka fi talauci za ki iske cewa Sokoto ita ta ɗauki na farko sai jihar Bayelsa sannan kuma akwai Gombe akwai Taraba, akwai Ebonyi, akwai kuma ma jihar Zamfara a ciki. To yau akwai wani dama da hukumar Lamuni na duniya take da shi, shine na farko dai dole ne wannan hukuma ta duba basussukan da ke kan Najeriya, ta kuma duba yanda aka karbo waɗannan kuɗaɗe da kuma yin amfanin da aka yi matattalin arzikin da aka yi da su, da kuma irin gudunmuwan da waɗannan kuɗi suka bayar ko kuma basu bada ba. Na biyu kuma ita wannan hukuma dole ne ta taimaki ita Najeriya akan sauran waɗanda Najeriya take da mu'amalar bashi akan su, saboda a gaggauta duba bashin da ke kan Najeriya, saboda galibin kuɗaɗen da ake samarwa a matsayin sababbin haraji wanda ba a iya samun su gaba ɗayan su, sannan an same su kusan sama da kashi 90 na kuɗaɗen haraji da aka samu a ƙasan ana amfani da su ne wajen biyan basussuka. To kin ga idan aka samu tattalin arziki mai girma irin Najeriya, wanda yake tattalin arziki ne wanda yake nan daya a Afrika, amma kuma idan kika duba matsalolin da yake fuskanta saboda waɗannan matsaloli na basussuka, zaki iske cewa gibin da ake samu wajen kasafin kuɗin ci gaban ƙasan yana da girman gaske.
Amma kuma Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce tun asali 'yan Najeriya ne da kansu suka ba da dama ga samar da wannan matsala ta matsin rayuwa da yanzu haka ke addabar su, kuma su ne kadai za su iya yi wa kansu kiyamun laili akan wannan halin.
Ina tabbatar maka talakawan Najeriya a hali yanzu suna cikin ukuba, cikin azaba suke, domin babu kuɗi, babu abinci, babu zama lafiya, sannan kuma babu lafiya ga jiki. Suna cikin wahala kware da gaske. To amma kuma duk abin da talakan Najeriya samu kai nai ta hukuma, sai shi kuka da kai nai, kuma shi kuka da waɗanda a ƴan boko, domin wannan ajin ai an gane shi. Kuma talakan Najeriya sai shi kasa fashe haushi ne in an zo jihar Kuriya, sai shi kasance waɗannan mutane da ke gwada mishi bane, waɗanda ke azabtar da shi, ke lalata tattalin arziki, ke mugunyar sata, waɗanda yake ba su taho da komi ba, amma idan suka samu mulki kasar a jima sun wawari dukiya har ta tashi hankali. Sai ka yake idan lokacin zaɓe ya yi, ya sun taho da ƴan kuɗinsu kaɗan, sun ba talaka kuma sun koma kaɗa shi, ya koma wasu shekara huɗu cikin azaba ko shekara takwas. Amma a halin yanzu babu ƙasa, babu ɗan adam da ke fatar ya zama cikin fitinar da talakan Najeriya yau yake ciki. Gaba kura baya fiyaki, babu inda adda daɗi gare shi aljannan masa, sama wuta ƙasa wuta. Wata shugabanci muhimmanci gare shi, matsawayar zan shugabanninku su ne azzalumanku, kuma za azzalumanku kuma su ne ar watan zarumanku. To babu yanda za a yi a samu nasara yanda kake gani, kuma halin da Najeriya ta samu kanta kenan. Wajibi ne talakan Najeriya shi fahimci haka, kuma shi canza tafiyar shi, shi zama mai hankuri wajen zaɓe in ya zo su zaɓi shugabanni waɗanda a adillai, masu son ƙasa, ma waɗanda ke gani in 'yan ƙasa na wahala su ma suna wahala. Kana gani kacar majar an kaji ma shugaban ƙasanmu, kada shi ta yi wajen kallon ƙwallo, sai da an kai sai an kaji mishi, duk da halin da ƙasa take ciki ba ya dawo daga Faransa. To a ga irin wannan shugabanci kada ka ce wai shi kaɗai ne, wanda ya gada shi ma haka yake, kamar ma shi yi shi lalacewa. Shi ma wanda ya gadan da wancan shi ma kamar shi yi shi lalacewa. To kaga haka al'amarin mu shi, don haka sai talaka ya canza kware da gaske. Dole mu yi tsaye mu so ƙasanmu, mu yi kishin ƙasanmu, sannan mu zaɓi shugabanni waɗanda ke tausayin talaka, waɗanda lalle abinda duk ya ci Najeriya ya ci su, abinda ya ci talakan Najeriya ya ci su. In ba haka nan ba, Najeriya ba a san inda za ta fadawa ba.
Masu saurare, a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Ruqayyah Basha, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.